da saduwa a wannan yammacin Lahadi wanda ya dace da 2 ga watan Safar, watan 2 a shekara ta 1420 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da yammacin na 16 ga watan 5 shekara ta 1999 dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Kitabu Tauhid. Idan ba a manta ba darasin da ya gabata baya, babin da muka karanta babu ma jaa fi qaulillahi ta'ala wala in azaqana al-insana wala in azaqnahu karamatan minna min ba'di dharra, tare da babin babu qaulillahi ta'ala falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka'a fi ma atahuma. Yau kuma za mu tashi wani sabon babin daban, babu qaulillahi ta'ala walillahi al-asma'ul husna فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وتبادي ديك فدأيك بياني دنجلي دمع نرفد إن الله تعالى ولله الأسماء الحسنى. وبنجدي ينا تعالى ينا دسونا يمفيا كو داك فدعوه بها كروكيك دسو وتننسونا يا وذروا الذين يلحدون في أسمائه وكاني وأن سكي فانتري متفرك غسكيا في أسمائه تكل لمرين سونا ين الله سيجزون ما كانوا يعملون دسنو زا أساكا متو إلن أبن دسو كسن في سنة أي كتاوا. وأن بادي ببان أبن دا مالا يقول بادي أكنسا كيني تبتر دسونا دكتكين سونا ين الله. Yana daga cikin ɓangarorin tauhidi guda uku, tauhidul asma'i wa sifat. Ɓangare na farko tauhidul rububiyya, ɓangare na biyu tauhidul uluhiyya, ɓangare na uku tauhidul asma'i wa sifat. Shi tauhidul rububiyya shine kadaita Allah da ayyukansa, kashewa, rayawa, arzutawa, saukar da ruwan sama, fitar da tsirrai, waɗannan dukkan su ayyuka ne na Allah shi kadai. Halittan sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su, dukkan wannan ayyuka ne na Allah shi kadai. Wani wanda ba Allah ba baya tarayya da Allah cikin zartar da daya cikin waɗannan ayyuka. Irin wannan shine ake kira tauhidur rububiyya, kadaita Allah a matsayinsa na rabbu, mahalicci mai kulawa da halitta. Na biyu shine tauhidul uluhiyya, kadaita Allah da ibadojin mu bayi, duk abin da zamu yi na ibada ya zanto mun yi shi dan Allah kadai, ba dan neman yardar wani ba. To na uku wanda shine wannan aya ta shafa da muke magana akai, توحيد الأسماء والصفات كذلك الله تفسكر سونا ينسى دكما صفوفين سا ما ندكن سونا دي كنا الله ني أكده تاسي دي شي دكن صفا دي كتا الله تي أكده تا الله دوانا صفا أنغاني فو توانا شيني ببان أبين دوانا بابي كي قويروا الله تي ولله الأسماء الحسنى وبنجي تعالى ندى سونا الحسنى mafiya kyau, ba wai masu kyau ba, mafiya kyau, waɗanda suke matukar kololuwa wajen kyau. Al-asma jam'i na ism, idan an ce al-husna wato kaman tafdil ne, wanda muzakkar ɗinsa akan ce ahsanu, idan mace ce sai a ce husna. To dukkan jam'i li ghairi aqil yawanci akan kawo mata sifa ta mace, ma'ana dai walillahi asma'ul husna, lalle Ubangiji na da sunaye mafiya kyau. Daga cikinsu akwai Allah, akwai Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mumin, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Sami', Al-Basir, Al-Muta'al, Al-Qarib da sauransu. Dukkan waɗannan sunaye ne waɗanda suka kai matuƙa wajen kyau, makular kyau. Shine ma'anar walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Abinda wannan ke nunawa, banda Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda za a ce yana da suna da ya kai matuƙa wajen kyau. Duk mai suna, ko da ce sunansa mai kyau ne ko a ce mummuna ne, amma makular kyau, to wannan sai sunan Allah kadai. Me ke nuna wannan keɓantuwar Allah da wannan? Dirin ayar na nuna haka, dan ya ce walillahi al-asma'ul husna. Asalin zance al-asma'ul husna lillahi, sai zanto al-asma'u shine mubtada, الحسنى wanda yake na adli tabi'un liman utihi rafa'an wa nasban wa jarra لله wannan shine muta'alliq al-khabar ko shine khabar ga ka'idar zance a larabci akan fara kawo mubtada ne kafin a kawo khabar amma idan an so isar da wani sako to sai a jinkirtar da mubtada a ƙarshe sai a kawo khabar a farko abinda wannan ke nunawa walillahi al-asma'ul husna ya fi cikar ma'ana sama da ka ce al-asma'ul husna lillahi domin da zaka ce al-asma'ul husna lillahi Allah yana da sunaye mafiya kyau wannan baya nuna wani wanda ba Allah ba shi ma ya zanto yana da sunaye mafiya kyau yayi tarayya da Allah wajen mallakar sunaye mafiya kyau amma yayin da kace lillahi sannan ka kawo al-asma'ul husna wannan na nuna Allah ne kadai yake da sunaye mafiya kyau wani wanda ba shi ba ya da sunaye mafiya kyau shine tatadimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasra tatadimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasra yayin da duk abin da ya dace a kawo shi karshe sai kaga an kawo shi farko to abin da yake nuna wa takaituwar hukunci kan wanda aka tabbatarwa daidai da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da zaka ce na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka ma'anarsa muna neman taimakonka muna bauta maka wannan baya hana mu neman taimakon wani wannan baya hana mu bauta wa wani amma tunda ka gabatar da iyyaka din a farko sannan ka ce na'budu wannan ya nuna shi kadai muke bautatawa shi kadai muke neman taimakonsa ba mu hada shi da wani تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرة ومن قائدة في سننية أشكي الله رب ولله الأسماء الحسنى ألا يدد سوني مطيا كو توميسا تكذنتو مطيا كو سبو دسيد كنس نيسا وكنس سونا دسو باونني يرتا متبا دومين دا ونني زي زاقو سونا يرتا مألا شي saboda karancin ilimin sa ile jingina ma Allah abin da bai dace ba kamar yadda tunda mu muke jibantar rada sunaye ga ƴaƴanmu da muka haifa ko ababan wakilcin mu dake hannunmu wani lokacin sai ga sunan ya dace wani lokacin daga sunan bai dace ba wannan yana faruwa ne saboda ajizancin mu na dan adam da kuma karancin ilimin mu to haka ne inda Allah zai kyale al'amarin rada masa suna a hannunmu a ce mu zamu zabi sunan mu sa masa to lalle kila wata rana mu same ki wata rana mu same amma tunda shi kadai ya jibinta ratsawa kansa suna da kansa shi kuma shine mafi sani ubangiji ta'ala to kaga kenan zai tabbatar wa kansa abin da yake shine mafi dacewa to da wannan ne malamai ke cewa ba ka da daman da zaka tabbatar da kalma kaza a matsayin suna ga Allah dole sai in ta tabbata cikin Qur'ani ko hadisi ka'ida ce sananniya wurin malamai أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها سونا ين الله قبائن توقيفية يعني أبو النبي با ينزع أي كتي كذا سونا من الله سين أقوي قرآني كرر دينون حق كو حديثي كرر دينون حق آية كو حديثي أما اجتهاد انك جسنير كد الله ربتي قوغير كد إلم منصرف كو بلاغ كو نهو كو ما منيني kaza kulu wata kalma ka ce kai wannan daga yau tafi da cikin sunayen Allah wannan kuskure ne dole duk abin da za ka kawo idan kai da'awar sunan Allah ne sai mun tambaye ka dabi idan ka ce as-sami'u sunanin Allah al-basiru sunanin Allah sai mun ce saboda bai sai ka ce likaulihi ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir idan ka ce al-qaribu sunanin Allah sai mun ce saboda bai sai ka ce saboda fadin Allah ta'ala wasta'amarakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilay inna rabbi qaribun mujib idan kace al-muta'al sunanin Allah sai mu ce saboda mai take ce saboda fadin su cikin suratul radi alimul ghaibi wa shahadatul kabirul muta'al idan kace al-azizul hakim sunanin Allah sai mu ce saboda mai subhanallahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa huwa al-azizul hakim idan kace al-alim sunanin Allah sai mu ce saboda mai sai ka kawo aya duk abin da muka tambaya ko hadisi ko aya amma da ka ce kaza sunanin Allah sai mu ce ina qur'ani da ya nuna ka ko hadisi sai kai shiru da mu sai mu ce to istighfari da kace kaza sunan Allah ne bayan baka da aya ko hadisi da ya tabbatar da haka yanzu janye kai ne ka rada da kanka kenan ko wani ya faɗa ba tare da ya baka dalili ba takaburki karka yadda ka furta kaza a matsayin suna na Allah sai bayan ka samu mai nassi na Qur'ani da ke nuna haka ko hadisi duk malantarka ba a yadda ba kai istihadi a wannan babu. duk malantarka sai abinda Allah ya tabbatar wa kansa zaka tabbatar masa. Kun gane da kyau? To amma idan wajen bada labari ne sai ka jingina wata kalma ga Ubangiji dan bada labari, to wannan babin labari daban da babin tabbatar da suna. Misali ka ce amantu bi wujudillahi, nayi imani da samuwar Allah. Al-wujud din nan ai ba ka tabbatar ba shi ne a matsayin suna ko sifa. Yayin da ka kawo kalmar al-wujud muka ce me kake nufi? Kana nufin sunan na Allah? Kace eh. Sifa ce ta Allah? Muka ce kace eh. Sai mu ce to kawo nassi na Qur'ani ko hadisi din haka. Kaga babu yanda zaka iya kawo nassi da tabbata. Sai a ni ban da awar sunan na Allah ko sifa ba, amma dai labari nake bayarwa cewa Allah saman mai ne. Sai to wannan mun sallama. Da suna ka sa ba labari ka bayar. Haka idan ka ce as-sani'u, Allah subhanahu wa ta'ala huwa sani'u kulli shay'in, Allah shine mai san'anta komai da komai. Sai mu tambaye ka me kake nufi da kalmar as-sani'u? Kana nufin suna ne cikin sunayen Allah? Kace eh. Sai mu ce kawo nassi na Qur'ani da ya tabbatar ko hadisi. Kaga ba za ka iya kawo ba. In ka ce ah ni ba ina nufin suna bane ba, labari nake bayarwa game da Ubangiji cewa shi ya san'anta komai. Sai mu ce to wannan mun sallama maka. Kun gane da kyau? Duk kalma baka tabbatar da ita a matsayin suna ga Allah sai in gana da nassi na Qur'ani ko nassi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To me yasa sunayen Allah suka zanto mafiya kyau? Saboda kowane suna ya kunshi ma'ana. Sabanin sunayenmu na bani Adam ba dukkan suna ne ya kunshi ma'ana ba. Waɗansu suna da ma'ana, waɗansu ba su da ma'ana. Kuma waɗanda suke da ma'ana ɗin, wata ma'anar mai kyau ce, wata ma'anar mara kyau ce. Kuma waɗanda suke da ma'ana mai kyau ɗin makanta, wata ma'anar mai sunan ya dace da ita, wata ma'anar mai sunan bai dace da ita ba. Amma dukkan sunayen Allah suna da ma'ana, kuma dukkan ma'anoninsu masu kyau ne, kuma dukkan ma'anoninsu sun dace da Ubangiji. Kun gane bambanci? Amma sunayenmu wani na da ma'ana, wani baya da ma'ana. Wani ma'anar mai kyau, wani mara kyau. Wani ma'anar mai kyau ya dace da mai sunan, wani ma'anar mai kyau bai dace da mai sunan ba. Saboda mu kalmomin kawai muke zubewa, lokacin da muka zube su dan idan an ce Zaidu ka waiwayo, ba dan muna nufin ma'anar Zaidu tana jikinka ba. Don ma'anar Zaidu ai masdar ne na zada Yazidu ziyadatan wa Zaidan. Idan an ce Zaidu dadi, wai zai ce Zaidu ya sa sunan ɗansa dadi? Ai kawai kalmar gundugu lafta ba tare da hararo ma'ana ba. Dan idan an ce Zaidu yaron ya waiwayo, ita na'am. Haka kawai yake nufi, amma baya nufin ma'anarta. Ina fatan kun fahimta da kyau. To haka galibin sunayenmu suke, ko dai ba su da ma'ana ko suna da ma'ana, kuma ko ma'anar mai kyau ko mara kyau ko kaza, amma dukkan sunayen Allah suna da ma'ana, kuma dukkanin ma'anoninsu masu kyau ne, kuma dukkanin ma'anoninsu Allah ya siffanta da su. Idan ka ce al-alimu yana dauke da ma'ana, menene ma'anarsa? Shine siffantuwar Allah da ilimi. Kuma lalle Allah ya siffanta da ilimi, saboda ilimin nasa ne ma yake sanin komai, baya jahilta komai. La yadhillu rabbi wa la yansa, Allah masani ne game da dukkan komai da komai. Lalle al-khaliqu yana da ma'ana, menene ma'anarsa? Mai siffantuwa da halitta, saboda kasancewarsa ma yana da wannan ma'anar, shi yasa shine mahaliccin komai da komai. Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushriku. Dukkan sunayen Allah haka suke, da haka kenan kaga sun zama mafiya kyau. Muku sunayen mu saboda waɗansu da ma'ana, waɗansu ba mu kaga ba za su zama mafiya kyau ba. Ko dai su zama kyawawa in an yi sa'a kenan, ko su zanto ma marasa kyau. Kun gane da kyau? Ashe yadda ya zawa jaba kadaita Allah ta fuskar rububiyya, haka kuma ya wajaba kadaita Allah ta fuskar ilahantaka wajen yi masa bauta shi kadai, haka kuma ya wajaba kadaita Allah wajen sunaye da siffofi. Ba mai suna irin nashi ko sifa irin tashi subhanahu wataala. Kun gane ko? Kuma su sunayen Allah subhanahu wataala, wato kamar yadda muka faɗa, suna ne sifa ne lokaci guda. Suna ne kuma ya kunshi mai? Ya kunshi sifa. Sabanin sunayen bani Adam. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Sai Ubangiji yace fad'uhu biha, ku roke shi da su. Kamar yadda muka sha faɗa muna maimaitawa, addu'a'u yanqasimu ila qismayn. Ita addu'a iri biyu ce, akwai du'a'u ibada, akwai du'a'u mas'ala. Wato Allah yana da kyawawan sunaye, ku roke shi da su ko ku bautata mishi da su. To ita addu'a kashi biyu ce, akwai addu'a ta roko, akwai addu'a ta bauta. To dukkanin waɗannan sunaye na Allah ana so mu yi amfani da su wajen addu'a ta roko, mu yi amfani da su wajen addu'a ta ibada, mu yi amfani da su wajen addu'a ta roko. Dukkan bukatar da muke da ita ta duniya ko ta lahira, lalle akwai wani suna da ya dace da wannan bukatar, sai mu roki Allah da wannan sunan. Muna neman arziki, yana daga cikin sunayen Allah Ar-Razzaq, inna Allah huwa Ar-Razzaq zul quwwatil matin, sai mu ce ya Razzaq urzuqni, ya mai arzikawa ka arzika ni, Allahumma bismika Ar-Razzaq urzuqni, ya Allah ina tawassuli da sunanka mai arzikawa arzika ni. Sai in ce ya Ghafur, ina neman gafara, ya Ghafur ighfir li, ya Allah mai gafara ina tawassuli da sunanka da siffarka ta gafara ka gafarta. An gane ku? Ya Fattah iftah alaina, ya kai Al-Fattahu ka kawo mana buɗi cikin lamarin mu. Kowace bukata da kake da ita ko a duniya ko a lahira, sai an samu matukar bukatar ta alkhairi ce, to akwai wani suna na Ubangiji da ya kunshi ma'anar wannan bukatar, to sai ka roki Allah da wannan, ya zanto kai du'a o mas'ala da me da wannan. Wani zai ce menene dalili akan wannan cewa shi ake nufi? Hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Abu Bakar ya manzan Allah, ya Rasulullah allimni du'an ad'u bihi fi salati, koya mun wata addu'a da zan roki Allah da ita cikin sallah. Sai Annabi ce ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Haka Annabi ta Abu Bakar ya rinka faɗa cikin sallah in zai addu'a, lokacin da ya kammala karatun tahiyya kafin ya kai ga yin sallama. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran, ya Allah lalle ni na zalunci kaina zalunci mai yawa ta hanyar ayyukan safo, ta hanyar kurakurai. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta, ba wanda ya isa ya gafarta zunubi sai kai. Saura da me? Faghfir li maghfiratan min indika, kai mun gafara wata gafara ta musamman daga wurinka. Warhamni kuma ka ji kaina. Sai ce me? Innaka antal ghafurur rahim, kaga ce faghfir li nan yace kuma ghafuru, warhamni kuma nan yace me arrahimu, innaka antal ghafur arrahim. Wato sai kawo jumla taliliya wadda take ta kunshi ma'anar tawassuli da sunan al-ghafur da sunan arrahim, ta haqiqan liqawlihi ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yad'una fi asma'ihi. Da haka dukkan wanda yake da bukata, mafi girman abin da zaka yi tawassuli da sunan Allah, wannan shine tawassuli na shari'a, wanda ya samu asali daga Qur'ani, ya samu asali daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Duk abin da ka gani ko ka ji labarinsa ko zaka ji nan gaba bai kai matsayin sunan Allah ba daraja ko kima. Da haka kenan babu mafi girman abin da zaka yi tawassuli da shi sama da sunan Allah. Ya Allah dan sunanka al-Ghafuri mun gafara, ya Allah dan sunanka ar-Rahimu jikaina, ya Allah dan sunanka at-Tawwab karkutu bana, ya Allah dan sunanka kaza yi mun kaza. Duk abin da kake da shi ko gaba ɗaya ka haɗe ka ce ya Allah domin sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala, waɗanda na sani da waɗanda ban sani ba, domin su gaba ɗaya dan albarkacin su biya mun bukata kaza. Wannan shine babban tawassuli da ake bukata kowa yi, tawassulin da ya kunshi tauhidi tsantsa wanda ba shirka, tawassulin da ya kunshi tsayawa akan sunnar manzon Allah, gwadabin da Annabi ya rayu akai kenan wanda babu bid'a. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. To yaya zaka yi kai du'a wa ibada da su? Yanzu mun gane yadda ake yin du'a wa mas'ala ta hanyar sunayen Allah kenan, ku roke shi da su, ma'ana in kuna da bukata ku roki Allah da su kamar yadda bayani ya gabata. To ku bautata masa da sunayen, me ya ma'anar ku bautata masa da sunayen? To kowane suna ya kunshi sifa, misali yana daga cikin sunayen Allah al-Alim, wannan suna ya kunshi siffantuwar Allah da mai ilimi. To tunda ka yadda Allah ya siffanta da ilimi, sai ka bautata masa da wannan ilimin nasa. Iliminsa ɗin nan baya jahiltar komai. To tunda baya jahiltar komai, ashe duk abin da zan ce da abin da zan aikata, ko wanda na aikata, ko wanda zan yi nan gaba, ko wanda na ce, ko wanda zan faɗa nan gaba, Allah ya san. tunda ko ya san shi ya kamata duk abin da zan aikata da abin da zai faɗa ya zama mai alkhairi kada ya zama sharri. Kabo ta samu Allah da sufarsa mai da sunansa al'adim. Haka as-sami'u ma'anarsa Allah mai ji ne. To tunda ko Allah mai ji ne ashe yana jin kowa, yana jin komai, ba wani sauti a duk inda yake wanda Allah bai ji ba. Ashe ku tunda Allah yana jin kowa da komai, ya kamata in kame bakina, kar in faɗi batsa, kar in yi tallar shirka, kar in yi tallar bid'a, kar in faɗi komai sai alkhairi, saboda ina jin kunyar Allah ya ji na furta abin da bai yarda da shi ba. Ina jin kunyar Allah ya ji na furta abin da yake sa masa kishiya ne, ko kira ne zuwa ga tafarkin wani wanda ba manzonsa ba sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan jinka cewa Allah mai ji ne sai yasa sai ka zanto mai kaffa kaffa cikin abin da zaka faɗa. Saboda kana jin kunyar Allah ya ji ka faɗa abin da ba daidai ba. Sannan yana daga cikin sunayen Allah al-basiru. To al-basiru din yana nufin mai gani. To tunda mai gani ne, lalle na san duk inda aka yi abu yana gani. Da haka sai na ɗauki mataki, ba zan je kafata ta kai ni inda bai yadda da wurin ba, dan kare ganna a wurin safansa, kare ganna a wurin bujire masa, kare ganna a wurin da wato ba wurin neman yaddarsa bane ba. To ka kabo ta samu Allah da wannan kina, yayin da kai bauta da Allah ta wannan sunayen, duwawu ibada da duwawu matsala ta fuskar da ake bukata, ba abinda zai hana ka shiga aljanna. Ka riga ka tsayar da tauhidi cikakke kenan. Mai wanda ya fahimci wannan ayar ba zai taɓa yin shirka ba a bankasa. Amma wanda bai fahimci ta ba dole ya yi shirka, kuma ka ga ya shiga cikin ramin sabon da ya kasa tuba. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Sai kuma yace wazarul ladzina yulhiduna fi asma'i, wazarul ladzina kyale waɗanda yulhiduna suke kauce ma gaskiya fi asma'ihi cikin sunayen Allah, kyale waɗanda suke kauce ma gaskiya cikin sunayen Allah. Fi'ilin alhada yana zuwa da siga biyu, ko ka ce lahada mudari'insa yalhadu, ko ka ce alhada fi'ili madhi mudari'insa yulhidu, dukkaninsa ma'anansa mala, ma'ana ya karkata ga barin tafarkin gaskiya. Idan an ce yulhiduna waɗanda suke kauce wa gaskiya fi asma'ihi cikin lamarin sunayen Allah, to kauce ma gaskiya cikin lamarin sunayen Allah kala kala ne, yana da salo daban-daban. Ga waɗansu daga cikinsu. Yana daga kauce ma gaskiya cikin sunayen Allah kayi inkarin abinda Allah ya tabbatar wa kansa a matsayin suna ko sifa, ya zama mai kinin ilhadi. Ilhadi ne kauce wa tafarkin gaskiya ne. Allah ya tabbatar ma kansa suna, ya tabbatar ma kansa sifa, ka zo kayi inkarin wannan sunan ko kayi inkarin wannan sifa da Allah ya siffanta kansa da ita, ya zama ilhadi cikin sunayen Allah. Kun gane ko? Allah ya tabbatar daga cikin sunayensa As-Sami'ul Basir, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Idan kai inkarin ɗaya daga cikin waɗannan kake baka yarda da shi ba, ya zama ilhadi kenan, kafirci. Allah ya siffanta kansa da sufofi masu yawa, ya siffanta da ilimi, ya siffanta da kaza, ya siffanta da hannaye kamar yadda yake ma man aka an tazzula lima khalaqtu biyadai, ya siffanta da kaza, ya siffanta da kaza, ya siffanta da istiwa'i 'alal 'arsh. Idan kai inkarin ɗaya daga cikin waɗannan sunayen ka ce kai baka yarda ba, kawo kujeran naki, ya zama ilhadi cikin sunayen Allah. Yayin da duk kai inkarin suna ko sifa wanda ya tabbata a Qur'anance ko a hadisance ta fuskar hadisi ingantacce, to wannan ya zama ilhadi cikin sunayen Allah. Na biyu, ko ka raɗa ma Allah sunan da bai sawa kansa ba, kai ka kawo shi da kanka, an tambaye ka aya cikin Qur'ani ko hadisi da ke goyon bayan ka ka rasa, amma duk da haka kace sunan Allah ne, wannan ya zama mai ilhadi cikin sunayen Allah. Wazarul ladzina yulhiduna fi asma'i, duk abin da ka kawo kace suna ne na Allah ko sifa ne na Allah, dole ya zanto kana da goyon bayan Qur'ani ko hadisi. Matukar baka da goyon bayan Qur'ani ko hadisi, to ilhadi kai. Da haka yana daga cikin babban ilhadi da falasifa suke cewa Allah al-aqlul fa'al, ko su ce masa al-illatul fa'ila. An gane ku? Ko as-sani da yin ilmul kalam suke faɗa, haka su al-wujudu da mutane muke faɗa, haka su al-baqa'u da suke faɗa a matsayin suna na Allah ko sifarsa, haka kaza duk abin da baka da goyon bayan Qur'ani ko hadisi, in ka jingina ma Allah shi a matsayin suna ko ka jingina ma Allah shi a matsayin sifa, to ya zama ilhadi cikin sunayen Allah. Kun fahimta da kyau? Wato kafirce ma Allah kenan. bijire ma Allah da ya masa bore kenan. Don haka Allah yake musu barazana, yace wazarul ladina yulhiduna fi asma'i, kale ni kale waɗanda suke ilhadi cikin sunayen Allah, ma'ana rabu da su za su zo su gani sai su zauna ma kanu ya amaluna, za a sakanya musu irin munin aikin da suke. Don ka sa abun ba da wasa bane ba. Don haka ya jama'a dole mu sarkake bakunan mu cikin duk abin da ya saku Ubangiji, kar mu tabbatar sai abin da ya tabbatar wa kansa, haka duk abin da ya tabbatar wa kansa kuma kar mu yi inkari. Kun gane ko? Wannan nabi kenan. Na uku, yana daga cikin ilhadi cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala raɗawa waɗansu gumaka suna makamancin na Allah, kamar yadda mushrikai suka kawo Allah suka raɗa magunjinsu, wanda suna nufin ta'anisi ne na kalmar Allahu, sun ciro shi daga kalmar Allahu ko al'ilahu sai suka ce Allah. Kamar yadda suka raɗa mu al'uzza, wani gunkinsu suna al'uzza, wanda yake sun yi istikakinsu sun ciro wannan suna daga sunan Allah al'aziz, sai zai kawo al'uzza ala wazni fu'la kenan matar kenan. Kamar yadda almana sun ciro shi daga almannan, wanda almannan ya tabbata suna ne na Allah cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to sai suka ce almanat. To kaga kagowa waɗansu sunaye daga cikin sunayen Allah a raɗa waɗansu gumaka ya zanto kamanta su da Allah kenan ɗaya, wannan ya zama ilhadi cikin sunayen Allah da kafirce mu Allah ta'ala. To a takaice, waɗannan kala-kala na ilhadi kenan har guda uku da mutane ke yi cikin sunayen Allah, banda su akwai waɗansu nau'ikan gaba in halin karatu ya kama zama kuci kansu. Allah da ya ce wazarul ladina yulhiduna fi asma'i, ku kyale waɗanda suke yin ilhadi, ma'ana suke kauce ma gaskiya cikin sunayen Allah, cikin lamarin sunayen Allah. Sai su zauna ma kanu ya malon, da sannan za a sakan ya musu irin abin da suke aikatawa. Abin da ake nufi da ma kanu ya malon, irin duk abin da suka aiwatar, sawa'un wannan abin magana ne ko aiki ne, saboda a larabci akan kawo al'amal kuma ya kasance ya kunshi har alƙawlu a cikinsa. Akan kawo al'amal ya kasance ya kunshi har alƙawlu a cikinsa, don kila abin da suka faɗa da baki ne ba aiki ne ba, amma ya zama ilhadi. Kila kuma sun aiwatar da gafai, duk da haka kuma dai ya zama ilhadi. Da haka Allah ce faman ya'mal mithqala zarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala zarratin sharran yara, sai kawo al'amal tare da cewa shamilul lil aqwali wal af'al, wato yutlaqul amal wa yurad bihi al qawl wal amal ba'd. Dhakara ibn Abi Hatim an ibn Abbas, ibn Abi Hatim ya karbo wani asar riwaya daga Abdullah dan Abbas, ma'anar yulhiduna fi asma'ihi Abdullah da Abbas sai yushrikuna, wato suna sanya ma Allah kifiya kenan, wato daga cikin abinda zai iya shiga cikin ma'anar ilhadi kenan, sanya ma Allah kifiya, ma'ana kenan su yi itikadin ga wani na da suna irin sunan Allah ko yana da sifa irin sifofin Allah ta'ala. Wa anhu, haka an karɓo daga Abdullah dan Abbas, yace sammul lat min al ilahi, wato sun raɗa magunkin suna Allah ta daga cikin kalmar al'ilahu da ke nuna Ubangiji. Wal'uzza, haka sun raɗa magunkin suna al'uzza min al'aziz, daga sunan Allah al'aziz, wato duk wannan cikin ilhadi cikin sunayen Allah. Wa anil a'mash, haka an karɓo daga al'a'mash, yudkhiluna fiha ma laysa minha, kaga duk suna fassara mana nau'ikan tauhidi, nau'ikan ilhadi kenan. Yudkhiluna minha, suna shigarwa cikin jerin sunayen Allah ma laysa minha, irin abin da baya sai su ce kaza ma suna ne na Allah, kaza ma suna ne, idan an ce ina aya Qur'ani ko hadisi sai babu, amma dai suna ne na Allah, ma'ana Allah ya kawo sunan shi cikin Qur'ani da hadisi, har ya bar duniya, har annabi ya bar duniya ba tare da an karo ba, kai sai ka zo kai ijtihadi ka kara, yanzu kin gyaran Allah kake fa. Ya Ubangiji, shekaru 23 da kai kana saukar da wahayi, ka ambaci sunayenka da suka dace da kai, amma ka manta ga wani nan a kara. Ya jama'a, annabi ya yi shekaru 23 yana koyar da tauhidi, ya faɗi duk abin da dace a faɗawa Allah, amma kai ya manta ga wani ƙarin sunayen, kamar su al-qadimu, kamar su al-baqi, kamar su al-mawjudu, kamar su ash-shay'u, kamar su kaza, wannan kuma duk ku ƙara shi ma sunaye, ma'ana kawai mutum da cin gyaran annabi sallallahu alaihi wasallam. Ilhadi kenan cikin sunayen Allah. Wazarul ladina yulhiduna fi asma'i, ku kyale waɗanda suke ilhadi cikin sunayen Allah. Sai su zauna ma kanu ya amalu, kaga fasaran magabata yace ko su sawa gungin sunan Allah ko kuma yace yudkhiluna fiha ma laysa minha daga wurin al'amash yudkhiluna minha ma laysa minha dan haka dai abinda wannan babu yake nufi tabbatar da abinda Allah ya tabbatar wa kansa ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa na sunaye duk abinda Allah bai tabbatar wa kansa ba ko manzan Allah bai tabbatar masa ba na sunaye to mu dakata kuma yayin da duk muka tabbatar da sunan Allah mu kudurci cewa Allah ne kadai ya kadai sa da wannan wani baya tarayya da dan asalin tauhidi shine tabbatar ma Allah abinda yake ya dace da kuma kore masa abinda bai dace ba tabbatarwa kadai ba tauhidi bane ba kamar yadda korewa kadai ba tauhidi bane ba tauhidi ya kunshi me tabbatarwa a korewa da tabbatarwa la ilaha saka ta gome illallah kaga la ilaha korewa ne illallah kuma tabbatarwa ne da haka duk tauhidi haka yake dan anan kamala take dan cikin la ilaha kamar ka kakkabe dukkan wani nakasu gabarin Allah illallah kamar ka tabbatar da dukkan wata kamala dai idan ka tabbatarwa da mutum sifa baka kore masa kishiyar ta ba baka ba shi kamala ba dole sai ka kore masa me kishiyar ta idan ka ce matsani ne sai ka ce ba jahili bane mai ki ne ba kurma bane mai magana ne ba bebe bane mai gani ne ba makaho ya salam kaga ka tara masa kamala kenan an gane ko shi ne suke cewa da za ka zo ka ce zaidun qa'imun wannan yanzu ka tabbatarwa da zaidu tsayuwa amma baka kore ya samu kishiya ba an gane ko idan ka ce zaidun gairu qa'imun ka kore wa zaidu tsayuwa amma idan ka ce la qa'ima illa zaid ka tabbatar wa zaidu tsayuwa tare da kade ta cikin tsayuwar cewa ba wanda ya tsaya zaidun zumalin zaidun zairu zimalin la sahiba malin illa zaid ya zama kamala kenan an fahimta ko kamar haka idan ka ce Allahu ilahun fadin ka cewa Allah abin bauta ne bai kore wani ya zama abin bauta ba Allahu ghairu ilahin ya zama ta'tili kenan ka ce shi ba abin bauta bane amma idan ka ce la ilaha illa Allah ya zama kamala ke akan wannan tauhidi ya asu dole an-nafy wal ithbat labudda min nafy wa ithbat da kalmar tauhidi a haka take ginuwa sasanni biyu sakin annafi da kuma sakin al-isbat kun gane da kyau fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli al-ula ta farko isbatul asma'i tabbatar da cewa Allah na da sunaye mun fahimci wannan cikin fadin sawallillahi al-asma'ul husna in ko aka ce yana da suna to kuma lalle kenan sunan ya kunshi sifa dan sunan ba zai zanto ba mujarradul alam ya zanto alam kadai wato gundugulan lafazin da za a kirayi Allah da shi ba tare da yana ma'ana ba zai yiwu ba dole yana daga cikin kamalar ubangiji sunan sai kunshi sifa da gari ce walillahi al-asma'u bai shiru ba sai ce ne al-husna da yake al-asma'u yi shiru sai zanto suna da bai kunshi sifa ba amma tunda aka ce al-husna ta ya gane sunan mai kyau ne ba sai an halalo ma'ana ba ashe ku ma'ana kuma ita ce ta kunshi sifa kenan as-thaniya mas'ala ta biyu da za mu fahimta cikin wannan babi kaunuha husna kasancewar sunayen Allah mafiya kyau ba ma wai hasana ba a husna mafiya kyau as-salisa mas'ala ta uku al-amru bi du'a'ihi biha yadda ake mana umarni mu bautata mu Allah da wannan sunayen ko mu roke shi da wannan sunayen kamar yadda bayani ya gabata ko dai du'a wa mas'ala ko du'a wa ibada ar-rabi'atu mas'ala ta uku tarku man arada min al-jahilin al-mulhidina ta hudu tarku man arada min al-jahilin al-mulhidina barin tafarkin wadanda suka yi fito na fito da Allah min al-jahilin cikin jahilai al-mulhidina masu kaucewa tafarkin Allah abinda yake nufi da tarku a nan gurin ma'ana tarku sabilihim ba wai barin su ba wannan dole kai musu inkari dole ka kira su kaga kenan ba za ka kyale su ba amma abinda yake nufi barin tafarkin su tafarkin su kan ba za ka bi ba amma su za ka kyale su ko za ka kira su za ka kira su dan dole sai da wazi da karantarwa al-khamisatu mas'ala ta biyar tafsirul ilhadi biha mun fahimci menene ake nufi da ilhadi cikin sunayen Allah imma dai kagar sunan gunki daga cikin sunan Allah imma kuma shigar da abin da baya cikin sunan Allah shi ma aka yi cikin asma'ullahi kamar yadda muka tafsiri daga Abdullah dan Abbas da kuma al-am babu la yuqalu assalamu ala Allah babun la yuqalu assalamu ala Allah, dukkan su babuka ne na tauhidi, saboda sunan littafin kitabut tauhid. Babun, wannan babi ne da ya kunshi cewa la yuqalu assalamu ala Allah, ba a cewa aminci ya tabbata ga Allah, ba a faɗin haka. Assalamu ala Allah, ba a faɗin haka, don faɗin haka ya kunshi wato ainihin tawaya kenan. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام في الصحيح يا تبتس كن صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر أو حديثي لك عبد الله بن مسعود الله تكاري الدعاء قريسة قال إيتي كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم منكسا تي يا إن مكي تارد النبي ينا نفن تكن صلى كما صلى انتفر الله فقلنا إمن ذكرة تنتهيات يمرنك سوا السلام على الله من عباده aminci ya tabbata ga Allah daga bayinsa. Assalamu ala fulan wa fulan, aminci ya tabbata ga wani ga wani. Fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi ya ce da mu la taqulu assalamu ala Allah, daga yau kar ku kuma cewa assalamu ala Allah, fa inna Allah huwa assalamu, shi Allah shine assalamu din gaba daya. Da idan sun zo karatun tahiyya, at-tahiyyatu lillah, as-salawatu wat-tayyibat, sai su ce assalamu ala Allah, السلام على أبي بكر، السلام على عمر، السلام على عثمان، في تزانه متاني هو أنا سنسي أنصج النبي تتدقوا كدين ساء الله تتلقوا قالت السلام على الله كما أنا مكن سيكون زانا سونا وانا بسونا واني قا كلمة قممية السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين dukkan wani bawa salihi ya shiga da wanda kuka faɗa da wanda kuka faɗa ba, in a ce za ku faɗa kila ba za ku yi karewa ba, har lokacin sallah ya fita kuna ta kirga sunaye. Ya ce daga yau kar ku sake cewa assalamu ala Allah, ku dai ku don fa inna Allah huwa salam, don shi Allah shi ne assalam. Me wannan ke nufi? Shi lafazin assalam yana ɗaukan ma'ana guda biyu ne. Assalam yana zuwa da ma'anar koruwar dukkan wata tawaya ga barin mutum. Yayin da nace assalamu alayka, ina nufin dukkan wani dangi na tawaya ya koru ga barinka. An gane ko? Kaga anan gurin ina roƙa maka Allah ya baka mai aminci cikakke. Ka koru daga dukkan wani nau'i na tawaya. To idan nace assalamu ala Allah, abin da yasa annabi ya hana shi, wato kamar wannan ya kunshi ma'anar Allah na da tawaya, yanzu kana roƙon Allah ya kore wa kansa tawaya. Wannan wani ya zama karancin ladabi ga Ubangiji, ya zama jingina Allah zuwa ga mai na kasu, wannan sai ya kawo cikas wajen cika tauhidin mutum. Sai ya kawo cikas dan lokacin da kace assalamu ala annabi, kana roƙa masa aminci daga Allah, ma'ana kowace irin tawaya ka kori gabarin annabi. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, kana roƙawa bayin Allah salihai dukkan wata kama wata tawaya ta kori gabarin su, wa kake roƙo ya arzuta su da wannan amincin? Allah kenan. To tun shi Allah shine mai shi, to ya za ka roƙan masa kansa? Ya zama karantar ladabi kenan. To shi sa sai annabi hana ka duba har abin da yake a lungu kwarai da gaske, amma annabi baya kyale al'umma kai, shi sa tauhidi ba a yi shiru a kai. Ka duba sahabbai, duk da rahamar annabi da jin kansa, harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim, amma ana maganar tauhidi ai ba a manta, ba wani tausayi, sai an faɗa mutane gaskiya, sai an faɗa mutane gaskiya. To abinda waɗanda suke fahimtar da'awa tauhidi, idan kana so ka zama kwararren mai wa'azi na kowa da kowa, kai ne mai wa'azin yan bid'a, mai wa'azin yan sunna, to shikenan kowa sai ka faɗa masa abin da yake so. Eh, kwararren mai wa'azi kenan. Sakaina sarki iya ruwa kenan, wannan ba za ka kai labari ba kwata kwata, ba ka da yaki da kenan, baka san me kake ba. Ai dole ka faɗi gaskiya, sai dai abinda ake so gaskiyar ka kawo mata dalilan da suke tabbatar da ita. Kuma lokacin da kake wazi ba zagin wani ba cin mutuncin wani, faɗin gaskiya tsagwaranta. Dan idan ka faɗi gaskiyar duk yadda kai amfani da karamin harshe ko taushin harshe sai wani ya ji cewa ka ci mutuncin sa ne, wannan ko babu yadda ka iya haka da'awar ta gada in dai da'awar tauhidi. Dole ka tafi haka. Jin cewa karwa ne ce na mulguna masa, bari in dan sassauta, bari in dan yi kaza, yau dan me, yau ki zadawa za ta tafi haka. Dole sai ka faɗa fasda abu masu umar. وارد أن المشركين إنك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون تدعك دي ونن شيني أبند ونن بابي يقنسا وتقولي أبند بيداتي با وتقدمي دنك سي السلام على الله وتكنا نفل كمال كان ركوان الله يسامو كمالا ما نادى بايدا كمالا ينزكي شروكو مسا كمالا كان ركوان يسادعك سي فإن الله هو سي الله شيني السلام دل. To din da shine assalamu za a roƙan masa salam kuma, fa inna allaha huwa assalam, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka dai lafazin assalam sai dai mu yi amfani da shi a tsakanin mu, ana amfani da shi a matsayin gaisuwa, assalamu alaik, nan take shine suka ce Ibn al-Qayyim ke cewa yana daga cikin albarkar wannan sunan lokacin da ka ambace shi ya shafi zikiri ya shafi addu'a. Domin tunda assalamu suna daga cikin sunayen Allah, idan ka faɗe shi kamar kame, kamar kayi zikiri, kuma nan take yayin da ka fuskantar da shi da mutum ka ce assalamu alaikum, zikiri ga Allah, addu'a ga shi wanda kai mai wanda gaba, nan take ya kunshi duwawa ibada da duwawa matsala a lokaci guda. Ka yaba ma Allah da cewa huwa salimun min al-uyubi wa an-naqa'is, ka roƙawa dan uwanka musulmi kuma an yakuna salimun min al-uyubi wannan sai sai Allah ka tabbatar masa abinda dama can haka ne sai ka faɗa, ya zama yabo ga Allah. Shi kuma wannan addu'a kai masa ya zama ihsani kai masa ke Allah. Ka yi ba Allah kuma ka yi ihsani ga dan uwanka musulmi. To me yasa ba mu so mu ce da juna assalamu alaikum? Har kaga cewa waɗansu wai ramzi ne na a ce wani bai kyauta bai da yazo ya mutane assalamu alaikum. Dan ce assalamu alaikum sai ce ga mutanen nan. Ku so wani ne mutanen assalamu alaikum, dukkan irin alkhairin da ke cikin wannan suna, sunan da cikin sunayen Allah. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salam, sunan ne cikin sunayen Allah. Manzo Allah ce assalamu sunan cikin sunayen Allah, ku yada shi tsakanin ku, ba wanda zai shiga aljanna sai da wannan sunan, sai da assalam din. To kenan shine mafi lafazi mafi dacewa da ya kamata wato kai wa dan uwanka gaisuwa da shi. Ya kunshi gaisuwa nan take kuma ya kunshi addu'a kuma nan take kuma ya kunshi yabo ga Allah ta'ala. Fihi masail, a cikin wannan babi akwai matsaloli. Al'ula, matsala ta farko tafsiru salami, mun fahimci fassaran kalmar assalamu cewa shi Allah ta'ala shi ne assalamu, abinda assalamu din kuma yake nufi assalimu min kulli aibin wa naqsi, dukkan wani wanda ba shi ba. Yayin da kace assalamu in kana nufin Allah, kana nufin kubutacce daga tawaya, kubutacce daga aibu, kubutacce daga cewa wani yayi kama da shi, yafi karfin ayi kama da shi. Laysa kamithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir. Sannan kuma nan take shine al-musallimu li ibadihi min al-afat, shine wanda yake warkar da bayansa daga dukkan wani dangi na cuta, wal baliyati, ko na musiba. An gane ku? Wannan tafsirin assalamu kenan. Athaniyatu, mas'ala ta biyu, annahu tahiyya, kuma wannan lafazi ana amfani da shi wajen gaisuwa. Athalithatu, mas'ala ta uku, annaha la tasluhu lillahi, gayar da Allah da wannan lafazin bai dace ba, dan ya kunshi kamar kana yi wa Allah addu'a kenan. Wanda ko ake yi wa addu'a shine wanda yake cikin nakasu yana bukatar tawaya, Allah ko baya cikin nakasu. Arrabi'atu, wato mas'ala ta hudu, al'illatu fi zalika, dalilin da yasa aka hana a ce assalamu ala Allah. Annabi ya faɗi dalilin yace fa inna Allah huwa salam. Al-khamisatu, mas'ala ta biyar, ta'limuhum at-tahiyyata allati la tasluhu lillah, yadda annabi ke koyar da sahabbai su san irin gaisuwar da bata dace a fuskanci Allah da ita ba, wato wannan ya kunshi koyar da tauhidi ga mutane kenan. Babu qaulillahi allahumma ighfir li in shi'ta, babu qauli allahumma ighfir li in shi'ta, wannan babi ne da ya kunshi ma'anar Allahumma ighfir li in shi'ta. Mutum ne ke addu'a sai ce ya Allah kai mun gafara in ka ga dama. To wannan yana cikin abin da yake kawo cikas wajen cikar tauhidi. Don idan ka ce Allah yi mun gafara in ka ga dama, wannan zai iya daukan ma'anoni marasa kyau game da Ubangiji, imma dai ya kunshi ma'anar ya Allah ka yi mun gafara in ka ga dama, in abin ba zai dame ka ba. To wanda ko ake fuskantar da wannan magana shi ne dan Adam, ba ni kaza in ka ga dama, ba na yi maka dama ba, kar ka bani. Don kila idan ya baka bai ga dama ka, zai baka alhalin yana ki, wanda Allah ko ba haka yake ba. Don Allah ba mai tilasta miki, ko ya kunshi ma'anar kai bawa kana jin ka wadatu da garamar Ubangiji, ko ya baka ko kare baka duk ganin damar sa ne. Wannan kuma duk ya kunshi mai munana ladabi game da Ubangiji. Don haka baya halatta cikin addu'a ka ce ya Allah ka yi mun gafara in ka ga dama. To amma wannan ya kunshi cikin dukkanin al'amurra, ko kuma da waɗansu ban da waɗansu. Shine malamai suka ce al'amurran da muke roƙo iri biyu ne. Akwai abin da zahiri mun tabbatar da amfaninsa, gafara ta Ubangiji kowa ya san amfaninta, ba kokonto. Rahama kowa ya san amfaninta, aljanna kowa ya san amfaninta, da menene duk kowa ya san amfanin wannan. To irin wannan in zaka roƙa, zaka roƙa ne game da Allah kai tsaye, dan ka san amfanin abu. Allah ya sanar da kai amfanin abin ta hanyar mai nassoci na shari'a. Bai halitta baka ce ya Allah ba ni kaza in ka ga dama, cikin abin da kai ka san yana cikakken amfani. Amma abin da amfaninsa ya ɓoyi gare ka, to wannan sai ka bi ma Allah zaɓi. Abin da amfaninsa ya ɓoyi gare ka baka san aƙibarsa ba, sai ka yi mai, sai ka ba mu Allah zaɓi. An gane ko? Kamar abin da ya shafi mutuwa, annabi ce kar ɗaya daga cikinku ya gurace mutuwa don saboda wata cuta da ta shafe. In har ma zai addu'a mai zai ce, Allahumma ahyini idza kanat alhayatu khairan li wa tawaffani idza kanat alwafatu khairan li. Ya Allah ka rayar da ni in har rayuwar nan za ta zama mun alkhairi, ka kuma karɓi raina in har mutuwa za ta zama mun mai alkhairi. Yanzu nan zaɓi ka bi mu Allah, shi ma din da haka ba ta kai in shi ita ba. Amma dai tunda baka san aƙibar mutuwa din ba, kila mutuwa ta zama alkhairi, kila ta zama sharri, kila ta zama alkhairi saboda yanzu ne ya kamata ka mutu, dai idan ka kara kwana kila wani abu zai biyo baya. A ta zama sharri, kila bai dace ka mutu yau ba, ka roƙi rayuwar ma nan gaba don saboda ka samu tuba daga zunubinka. Kaga kai baka san wanne ne yafi ba, aƙibar a burin Allah take. To nan yana daga cikin ladabi, bai mu Allah zaɓi. Zai ita ka ce Allah kashe ni, ma'ana kamar kana kazartarwa kanka cewa ma mutuwar ita ta zama alkhairi. Amma kamar roƙon gafara ko abin da ya shafi wato wani al'amura na duniya wanda amfaninsa yake sarri, kamar lafiya, kamar arziki da abin da ya kama da wannan, kai tsaye so ake kana cewa cikin addu'a cewa Allah ba ni kaza, Allah ba ni kaza. Amma abin da duk lamarinsa ya ɓoyu wanda ba za ka iya abin da ɗinsa ba, to shine sai ka biya Allah zabi, ya Allah in ka zai zama alheri ka bani, in ba zai zama alheri ba kar ka bani. Kun gane ko? Wali musfa inna Allah la mukriha la, dan shi Allah ta'ala ba wanda yake tilasta shi cikin al'amuransa. Wali muslimin, hadisi ya zo cikin sahih Muslim, wal yu'azzimir ragbata fa inna Allah la yata'azamuhu shay, manzo Allah ce wal yu'azzimir ragba, lalle mutun ya girmama kwadayi cikin rahamar Ubangiji, cikin duk abin da zai roka kar ya shakka ko taraddudi. Don fadin ka cewa imin gafara in kaga dama, ya kunci shakka ko taraddudi. Amma idan ka ce yi mun gafara kaulan wahidan, ya kunshi girmama kwadayinka game da Ubangiji. To Allah yana son in za mu roke shi mu nuna zalama da nacewa. Mu nuna zalama da nacewa, ya Allah ba ni, Allah ba ni. Wannan girmamawa ne gurin Ubangiji, don haka Allah ke son haka. Bambancin Allah da mutane kenan, mutane ba sa son roko. Amma shi Allah yana son roko. In baka roke shi bane zai fushi, dan Adam kuma in ka roke shi ne zai fushi. Fallahu yas'alu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Ubangiji ta'ala na fushi ne in baka roke shi ba, amma dan Adam kuwa shi lokacin da ka roke shi ke fushi. Aksullahi tamaman bi tamam. Da haka ce wal yu'azzimir ragba, lalle ya girmama kwadayinsa cikin abin da ke wurin Allah. Fa innallaha la yata'azamuhu shay'un atahu, ba abin da za a ce yayi ma Allah girma idan ya bayar da shi. Kar ka dauka aljanna ta yi yawa, kila idan ka yanzu idan ka je ka samu mai arziki, duk dukiyarsa a ce babban mai kudin Kano, ka je ka ce ba ni kyautar miliyan ɗaya, ai zai ga cewa kana da lafiya kuwa, ya haka kawai ga lokacin nan ba ka kyautar miliyan ɗaya, me haka ya samu?
to kaga a irin nan sai ka ce masa in shi ita, saboda kasan zai damu abin ya masa girma, ba ni miliyan ɗaya in shi ita, in dai har kaga dama to kai karamci sai ka bani, ma'ana saboda in ya bayar zai kuka, to wannan sai in ya ga dama sai ya hango ya hango sai ne bayar, to idan Allah ya bayar ku zai shi ne la ya ta'azam hu shay, ba abin da ke wa Allah girma yayi masa gingirin gim a atahu idan ya bayar da shi. Fihi masail, a cikin wannan babi akwai mas'aloli. Al'ula, mas'ala ta farko, an nahyu anil istisna'i fi du'a'i, an hana mutum yayi sharadi a cikin addu'a. Abinda ake nufi da al istisna'u anan guri shine ash-shartu, sukan kawo al istisna'u a larabci suna nufin ash-shartu. Ya tabbata cikin hadisin, wato ainihin wata baiwar Allah da za ta je aikin haji sai ya kasance tana jin tsoron rashin lafiya ta zake mata, sai manzon Allah ya ce da ita hujji wa sharti, ki kudurniyar aikin hajin ki sanya sharadi, ma'ana ki ce ya Ubangiji na kudurniyar aikin haji, in cuta ta kama ni a hanya to daga inda cuta ta zake min sai in warware haramina in yi aski in dawo gida. Annabi ya ce in kin yi haka za ki dace da aikin haji, ya ce walaki mastasnaiti, ya ce hujji wa sharti, a ƙarshen hadisi sai ce walaki mastasnaiti, sai wannan yana a ce ash-shartu yusamma al-istisna'u wal istisna'u yusamma ash-shart, wato daga nan za a gane zurfin ilimi da hangen nesan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, gaskiya ba karamin malami bane ba. Yanzu idan wani yazo nan kullu sai aka ce annahyu anil istisna'i fi du'a'i, an hana cikin addu'a kai istisna'i ko togaciya, kaga nan gure sai ce to ai gaba daya babu ba inda mu ga wani istisna'i. Ya manta da cewa abinda ake nufi da istisna'i shine sharadi, Allahumma ighfirli in shi ita warhamni in shi ita, wannan in shi ita din shine istisna'i, domin al istisna'u bi ma'ana shar. Ina jin baka fahimta ba, na kai haka. Athaniyatu mas'ala ta biyu, bayanul illati fi zalika, bayyana mana illar da ta sa ba za a yi istisna'i ba, dan yin istisna'i din nan ya zanto karancin ladabi ga Allah, kamar kana itikadin Allah ya baka in ya ga dama, in ko ya ga zai ci tukar ya bayar dan kar wani ya musguna masa, sai ce inna Allah la mukriha lahu, ko kuma abin zai masa girma sai ce inna Allah la ta'azamu shay, afa Ubangiji ba abin da yake masa gingirin gimo idan ya bayar da shi ko min yawan sa. In ya ga da hali, to me ma'anarsa, me bambanci tsakanin in ka ga dama ko in ka ga da hali, ko kana gani ya fi fito da ma'anarsa ne. As-salisatu mas'ala ta uku, qawluhu li ya'zimil mas'alata, manzo Allah ce lalle mutun ya kudurci abin da ya nufata kai tsaye kar ya taraddudi. Ar-rabi'atu mas'ala ta hudu, i'zamur ragbati, ana son mutun ya girmama kwadayinsa wurin Ubangiji, yanati ya nuna bukatunsa wurin Ubangiji. Al-khamisatu, dan a lokacin da kake nuna bukatun wurin Ubangiji, abu biyu kake tabbatarwa, farko ka nuna shi mai akwai ne, na biyu ka nuna kai mara shi ne, nan take ka tabbatar da ma'anan ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyu alhamid, ka kadaita shi da abun, ka nuna shi mai shi ne, kai kuma ka nuna gaciyawarka, to wannan ke nuna ka dauki kanka a matsayin abdu, shi kuma ka dauki shi a matsayin ilahu, wanda shi ne hakikatul ubudiyya. Daga nan za ka gane cewa yana daga cikin hasara ya zanto kai ba za ka yi addu'a ba sai dai ka ba malamai kuɗi su yi maka addu'a. Hasara ta ƙarshe, ma'ana kamar kai ba ka cikin bayin Allah, kamar kai ba ka da bukata wurin Allah, ko kana da ita ba za ka sai dai ka sa ne maka, wannan ke nuna hasarar wanda ya zamanto wannan matsayin. Gaba ɗaya addu'a ma'ana ta yi ibada ne. Gaba ɗaya ibada ko ma'ananta addu'a ne, duk ibada da ka sani a duniya addu'a ce, dauki sallah ita ce mafi girman ibada, mai ta kunsa gaba ɗayanta addu'a, kana cewa Allahu akbar du'a ibada, ka tabbatar ma Allah shine mafi girma. Lokacin da ka karanta du'a istiftahi, gaba ɗaya wannan addu'a ne, roko ne kake, an gane ku? Lokacin da ka kammala da'awul istiftahi kai shiga cikin isti'aza, nan gurin ma addu'a ne, kai basmala nan ma addu'a ne, karatun fatiha tun daga farko har zuwa tsakiya du'a wa ibada ne, tun daga tsakiya har zuwa ƙarshe du'a wa mas'ala, lokacin da kace alhamdulillahi rabbil alamin yaban sa kai da haka sai Allah ce bawa na ya gode mu arrahmanir rahim ka bunkasa sai ce bawa na asna alayya abdi idan kace maliki yawmiddin sai ce majjadani abdi bawa na ya kambama ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ce to wannan tsakani na da bawa shike ibada ne ake wa ibada shike neman taimako ne mai bada taimako idan ka ce ihdinas siratal mustaqim zuwa ƙarshe na roko kai sai ce duk wannan na bawa na ne kuma zan bashi duk abin da ya roka da shi sai an baka abin da gaba ɗaya sallah ta kunsa addu'a ne daga farkon ta har ƙarshen ta duk inda ka shi yasa annabi ke cewa addu'a huwal ibada ita addu'a ita ce ma ibada gaba ɗaya babu wata ibada daga cikin ibadoji face sai ta kunshi wani nau'i na ibada sai dai wata tafota ko mun kankantar sa ko ibada ko du'a wa ibada ko du'a wa mas'ala dole sai ta kunshi wani nau'i na addu'a ko du'a wa ibada ko du'a wa mas'ala an gane ko lokacin da kake yin ta to yayin da mutum shi ba zai addu'a ba sai dai bawa ne masa kaga lalacewa kenan da asara da ta tabbata gare shi ba laifi bane wani taimaka mun da addu'a wani taimaka mun da addu'a duk wanda yace taimaka mun ya nuna shi ma zai me zai yi kenan amma duk wanda zo aka yi jinga da malami a sauke Qur'ani sura 30 kowace sauka kan naira 1,000 wannan ai masu yi da yawa kenan ko ko kuma kowace sauka 300 kowace sauka 200 har ma akwai sauka mai arha naira 30-30 kowane izini naira kobo 50 don girman Allah ka dube da suke wulakanta Qur'ani idan Allah ko Sa'idu Bori mutum ya dauko daga Niger dan Allah zai ce Sa'idu Bori fa zai zo ya batsa a bashi 20,000, 30,000, 50,000 amma ka dauko har da mota da komai a dauko aljihun man shata a dauko dan asar lada aka ce musu kudi amma ai kai sabon kanti zaka bude supermarket ko kai sabon gida zaka shiga sai ka dauko gardawa ai maka sauka ko wace sauka naira 30 kaga ya zama wulakanta Qur'ani farko dai roko kake wajen ubangiji ma'ana baka roke shi baka kyale na biyu ka wulakanta littafin sa dan ka dauke shi yafi komai arha kuma ka sa an wulakanta shi dan wadancan su ba su san matsayin su ba za su yi sauka naira 30 kuma kun muna da zato ga Allah tsammanin ku Allah baya ansa addu'a sai an sauke Qur'ani rahamar ubangiji ta fi karfin haka ko kul huwallahu ka karanta ka roki Allah Allah zai yi maka zai baka abin da kake so ba sharti bane sai an sauke Qur'ani daukan sai an sauke Qur'ani wannan munna zato ne ga ubangiji a duniya gaba ɗaya su waye za su iya sauke Qur'ani da sai zanto duk Allah ba zai karba addu'a su ba in ka ce ai wanda ba zai sauke ba ya biya ai masa to nawa ne suke da kuɗin tsakanin masu iya sauke Qur'ani da kansu da masu kuɗin da za su biya ayi musu da wanda ba su da kuɗin kuma ba za su iya basuwa suka fi yawa da masu karantawa da kansu da masu biya ayi musu dukkan su yan hada duniyar musulunci gaba daya da masu sa ayi musu ko su yi da kansu shin za su kai 10% na sauran al'ummar musulmin da ba su iya basu kuɗin da za a yi musu to duk sauran sai Allah ya anshi addu'ar waɗannan ya kyale waɗancan kaga ya zo munar zato ga Ubangiji ya zo munar zato ga Ubangiji dan haka ya kai bawan Allah duk mulkinka duk sarautarka duk malantarka mace ne kai ko namiji a matsayinka na musulmi abinda Allah yake so ka nace kai da kanka ka roke shi kai da kanka ka roke shi kaddara ba abinda ka iya cikin Qur'ani sai Fatiha wallahi ka haddace abinda cikin At-Taurat da Injil da Qur'ani ba sura irin ta da nassin fadin annabi har gorantawa annabi Allah ya ce walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anil azim kaddara bayan Fatiha ka iya kul huwallahu ka iya abinda ita kadai tana matsayin sulusun Qur'ani inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kul huwallahu ahad ita kadai ɗaya bisa uku Qur'ani take kaddara bayan wannan ka iya kula uzai ka duba fa duk wannan na kasa kasa ne wanda kowanne musulmi mace ko namiji babba ko yaro zai iya in dai mutun ya tashi a bi a ta musulunci ko akan titi zai iya kul huwallahu yadda za a yi ta yawan faɗa sai dai ka ce a samu kurakurai tunda bai je wurin malami ba amma dai ko akan titi zai iya kul huwallahu kaga dai abu ne wanda yake abin mafi falala sai Allah ya yi da shi kasa kasa wanda kowa zai iya saboda ubangiji mai rahama ne to ka karanta waɗannan kadai wallahi na ce musu kadai ba wai dan saboda ba su da matsayi ba saboda in kusanto maka nesa dan saboda ba su da yawa ne in ka zo karantawa in ka karanta waɗannan kadai kai tawassuli da su ya Allah biya mun bukata ta duk abin da kake so gurgurdan yadda kake wuta ta zato ka gamsu cewa Allah mujibu da awati ne gurgurdan yadda Allah zai biya maka musamman in ka zabi lokuta mafi dacewa ɗaya bisa uku na dare na ƙarshe tun daga karfe 4 zuwa har lokacin da rana za ta fito lokaci mafi tsada na addu'a kenan da Allah ke sanar ina mai roƙo ba shi idan ka zabi bayan sallar la'asar yana ɗaya daga cikin lokuta, idan ka zabi lokacin da aka yi kiran sallah a masallaci kafin a yi kama yana ɗaya daga cikin lokutan da yin an yi addu'a Allah baya mai da ita baya, musamman kuma ka yi addu'ar bayan ka gabatar da wata ibada kaman karatun Qur'ani ko wata sadaka da zaka ciyar da miskini. Kar ka ɗauka sadaka shine ka dafa waina ko ka zo ka yi gumba ka babba miskinai, duk wannan ba shi bane ba. Makwabcinka gashi ne na cikin halin kakanuka yi, tafi ka je ka sayo masa buhun shinkafa da na masaraka ba shi, ka garin nan yadda zai samu ƴancin kai a gidansa. Da an ce kawo baya da shi dole ya san da kai, amma daga ranar da ya kawo buhun shinkafa hulansa sai ya kawo ta goce, zai faɗi duk abin da ya dame a gida, ba abin da ya dame shi. Kaga ka cire masa baƙin cikin da yake damunsa. To wannan ita ce kama cikakkiyar sadaka da zaka yanci mutum daga shiga gaskanci. An hura masa wuta a gida ya rasa yadda zai ka taimaka masa da wannan. To irin waɗannan al'amurra da zaka yi bayan ka gabatar da su, sai ka zo kuma ka karanta qul huwallahu qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas, sai ka zo ka dauki asma'ullahi al-husna ko duka ko wadansu daga ciki, dauki karshen suratul hasri huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada huwa ar-rahmanur rahim huwallahu allazi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam al-mu'min, ka ce ya Allah albarkacin qul huwallahu dinna, albarkacin sunayen nan dake karshen suratul hasri, albarkacin qul a'udhu birabbil falaq, ya Allah dan idza ja'a, ya Allah dan kaza, ya Allah dan sunanka ar-rahmanur rahim al-malikul quddus as-salam, ya Ubangiji dan sadakan nan da na biya miskini wanda na yi ne domin ka kadai, ya Allah ba ni kaza. Wallahi gurgudun yadda za ka gaskata niyya, in ruwa ka roƙon mutane Kano sai an saukar da ruwa. Gurgudun yadda ka nuna kaskancin ka gaban Ubangijinka, ka zubar da makamanka ba ka da kowa sai shi, gurgudun yadda Allah zai amsa maka. Wannan shine hakikanin tauhidi, kuma shine koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. الخامسة نبير التعليل لهذا الأمر يد أكاك فهجة دوانا الأمر تيوى أبن ديسا أكا تيقلو كيشي كما كو جرم مكتا ينكو لنسا دانشي ألا با أبن ديكي مسكين جلن جم دزي قيامس يوى زي جشكر بايروى كومي أو لنسا با كومي بني با دانشي كافن دونيا دا أبن ديكي تيكين تيكي أمس أين الله الملك القدوس السلام المؤمن با وسي ديسا مدونيا بني سننية سا مصفة الملك كو القدوس كو السلام kafin ya same ta dama haka yake subhanahu wataala. To abinda muka faɗa zama daidai, Allah ya bamu lada, wanda muka kuskure ko ta duba harshe Allah shi ya fi muna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Yace aka koyi Allah da sani sai gurgudan abinda Allah ya ga dama na su sani din. To abinda Allah ya so mu sani game da shi na suna ko sifa shine ya bayyana cikin Qur'ani. Sauran da bai so mu sani ba ya koyi kasu cikin ilimin gaibin sa. Ashe kenan zai iya yiwa bayi su san Allah gaba daya ko za su san wani abu game da Allah gurgudan yadda Allah ya so su sani? Wani abu gurgudan wanda Allah ya so su sani, bi dalili kaulihi ta'ala wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. To kaga kenan ba sa iyakantuwa da adadin sananne. Amma hadisin da manzon Allah yake cewa inna lillahi 99 asman 100 illa wahida man ahsaha dakhala aljanna, wato Allah na suna yi 99 ɗari ba ɗaya wanda duk ya kiyaye su zai shiga aljanna. Wannan hadisi ba yana nufin kadai sunayen Allah 99 bane, a'a ba haka yake nufi ba. Yana nufin cikin sunayen Allah inda zaka kiyaye 99 to zaka samu shiga aljanna, ba sai ka kiyaye su gaba ɗaya ba. 99 kadai in ka kiyaye zaka samu mai shiga aljanna. Kiyaye su kuma ana nufin furta su daidai ta fuskar lafazi: Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, kowanne ka furta shi daidai a larabtansa yadda yake. Kar ka karanta da Hausa ka ce Ar-Rahmanu da Ababba, kaga kuskure ne. Ko ka ce Al-Malikku yadda Hausa yake ce Al-Malikku, kaga wannan kuskure ne. Al-Malik, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, kowanne ka faɗa da makharijul huruf sosai don ya bada ma'ana. Furta shi daidai ɗaya kenan. Sanin ma'anar kowane suna biyu kenan, bautata ma Allah da wannan sunan uku kenan. Bautata ma Allah da wannan sunan in ma ta fuskar du'a wa ibada ko ta fuskar du'a wa mas'ala, wanda duk ya fahimci darasin yau kuma zai gane wannan kenan. An fahimta ku? Da haka ilimi ke tafiya na bin juna. Idan ka san wani abu ka rike sai ka ji da an zo wani an faɗin shi ba sai an maimaita ba. To da haka wannan shine abin da ake nufi da kiyaye su, ba wai kawai mutum ya haddace ba. A rubuce, idan an tambaye shi me ma'anar Al-Aziz ban sani ba, Al-Jabbar ban sani ba, al'ala al'aliyu dukkan su suna yi ne na Allah wala yauduhu hifzu ma wa huwa al'aliyu al'azim sabbihi isma rabbikal a'la me bambanci tsakanin al'ala da al'aliyu ko dukkan su me suke nunawa na siffa cikin siffofin Allah kace ban sani ba kawai lafazin ka rike kenan baka san ma'anar su ba wannan baka cikin wadanda zai wata kunci da aljanna kenan wanda zai wata kunci da aljanna ya san lafazin kuma ya san me ma'anar bugu da ƙari ya bauta ma Allah da wannan ma'anar haka aikin aiki ne haka dole sai da tauhidi sai ana karantar da aqida kenan in ba haka ba sai mutum ya tarige ma akan aqida shekaru 15 sai ka kawo shi ka ce al-quddus suna ne na Allah meye ma'anar sa al-jabbaru suna ne na Allah meye ma'anar sa al-majidu suna ne na Allah meye ma'anar sa in shiru Allahu a'lam to duk rigimar da kake akan aqida shekaru 20 ko 15 fa me kai kai datin tuni shekara 15 da fahimtar aqida ko 20 ko sama da haka me kake yi da ka fahimta to sai ka fada da kenan binciken akan fuskar tauhidi kana halartar darussan karatu amma ba haka ba da yawa daga cikin yawa mutum ya rade da fahimtar sunna amma fahimtar shi kawai abinda cikakkiyar aqida shine laya shirka ne guru shirka ne wai yayi ta mai ta abu ɗaya shekara 20 yana mai ta abu matsalar da yanzu nan ya kamata ka karantar da yara cikin minti 30 kowa ya fahimta ya tafi sa shi ya shekara 30 yana mai ta guda ko abinda zaka fahimta na addini inda zaka tsaya a nan gudun kun gane da kyau to bayan mutun ya san mu'adin sai bauta wa Allah da su to wannan hadisi da yace Allah na da sunaye 99 wanda yake sai shiga aljanna ba yana nufin su kadanin sunayen Allah ba ana nufin dai duk wanda yake yayi 99 daga cikin sunayen Allah zai shiga aljanna shi yasa suka ce koda jumlar abinda take nuna yake na al-arsi inna lillahi 99 isman 100 illa wahida man ahsaha dakhala al-janna jumlar man ahsaha tana da alaka da jumlar farko inna lillahi 99 isman ahadan suke da juna an gane ko da haka ba a iyakance adadin sunayen Allah to wannan hadisi daga ina aka samu hadisin da ya iyakance sunayen hadisin da ya iyakance sunayen shine dai wannan hadisin amma a riwayar Tirmidhi da ta Ibn Hibban a riwayar Bukhari ko riwayar Muslim sun tsaya ne inna lillahi 99 isman 100 illa wahida man ahsaha dakhala aljanna wa huwa alwitru shi Allah shine kuma alwitru to karshe a riwayar Tirmidhi sai aka kara wa huwa Allah الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام اكيد كيرغاوا حسي دا اكي نتي كون 99 شيني الصبور تو wannan riwayar da aka kawo wannan karshen da aka kawo a riwayar Tirmidhi ne wanda ba ita yace hadisin da ifi ne tare da wannan karin na karshe kun gane ko amma inda hadisin ya tsaya hol wutru nan ne ya tsaya amma karin wannan da ifi ne cikin malaman hadisi da wanda suka za'ifanta shi akwai Ibn Kathir cikin tafsirinsa karkashin tafsirin walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ya kawo shi kuma ya isharar hadisi na za'if haka Ibn Hazm a cikin littafin al-muhalla haka Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah cikin littafin majmu'ul fatawa haka Imam Ibn Hajar a cikin littafin fatahul bari cikin malamai na da kenan kadan daga cikin wanda suka za'ifanta hadisin dan ba haka kawai muka fada cewa za'ifi bane ga malaman da suka za'ifanta Ibn Hazm cikin mahalla yana jinjiri na 8 Ibn Kathir cikin jinjiri na 2 tafsirin sa wallahi la ismal husna majmu'ul fatawa akwai cikin jinjiri na 6 akwai cikin jinjiri na 22 duk ya yi magana kan da'ifancin wannan hadisi daga cikin malamai ne yanzu kuma akwai Sheikh Nasiruddin Albani cikin da'iful jami'us saghir akwai Sheikh Shu'aib al-Arnaud da yake takrijin jami'ul usul fi ahadisir rasul shi ma ya magana kan da'ifancin sa dan haka dai hadisi ne da'ifi illar da suke kafa hujja da ita wajen da'ifi na wajen kasancewar hadisin da'ifi daga cikin marawitansa akwai Walid ibn Muslim Walid ibn Muslim kuma wanda yake yudallis tadlisu taswiya tadlisu taswiya shine iskatu da'ifin baina sukatayn yana yin wannan tadlisu wanda mai wannan ba a karban hadisin sa da'ifi ne ta wannan bangare akwai kuma Abdul Malik ibn Muhammad Sana'ani Sana'an ta kasar Sham ba ta kasar Yaman ba wanda shi kuma layyinul hadis ne kamar da Ibn Hajar ya tabbatar cikin takribut tahdhib a cikin at-takrib takribut tahdhib saboda haka dai hadisin da'ifi ne, jerin wannan da'ifi ne. To amma kasancewarsa da'ifi, jerin sunayen da aka kawo wanda suka tabbata a aya sai mu tabbatar, wanda suka tabbata wani hadisi ingantacce sai mu tabbatar, wanda babu su a aya babu su a hadisi ingantacce sai ta wannan kadai kaga ya zama mai da'ifi, sai mu ajiye shi gefe guda ba za mu gaskata shi. Daga cikin waɗanda aka kawo a nan gurin akwai al-Baqi, wanda babu shi cikin wani hadisi ingantacce ko wata aya. Al-Baqi shi ne da zai iya tunowa, banda su kuma akwai waɗansu duk da aka kawo wanda ba su cikin Qur'ani ko cikin wani hadisi ingantacce. Ba haka sai a kiyaye. Wai shin Allah ya kira kansa da sarki? Ya ai sarki ba Larabci bane, ba Hausa ne, balanta na gane Allah ya kira kansa da wannan, ko bai kira shi kansa ba. Me yake nufi da sarki a Hausa? Mai mulki. To wannan wajen fassara mai mulki, idan ka ce Malik ko Al-Malik kaga zaka ce sarki. Wannan kuma fassara ce kai. Fassara ce kai. Lokacin da ka ce ma Allah sarki, ba kana kamanta shi da ɗaya daga cikin sarakunan duniya ba. Kana tabbatar masa, don dukkan sarakunan duniya kowa mulkin sa da iyaka, yana da masarautarsa. Masarautar Kano tana da iyaka, masarautar Zazzau tana da iyaka, masarautar Katsina da Wara ina ne duk suna da iyaka. Amma masarautar Allah fa bata da iyaka. Kuma tsakanin masarautar Kano da masarautar Kazaure da masarautar Daura da masarautar Katsina, lalle wata tafi wata girma, wata tafi wata dadewa. Duk da yake kowace sunanta masarauta, amma girman su ɗaya ne, bankasan mulkin ɗaya ne, yanayin mulkin da sarautar ɗaya ne, kaga sun sha man. To balantana ko mulkin Allah za ka kamanta shi da su? Ashe lokacin da ka ce ma Allah sarki, ba kana nufin kamanta shi ne da wani ba, fassara ce kawai ta kalma. Kuma su ana iya cire su daga sarauta ko? Allah ko ba wanda zai cire shi. Kuma suna da farko suna da ƙarshe, Allah ko baya da farko baya da ƙarshe. Waye ce al-muqaddim suna ne daga cikin sunayen Allah? Eh, al-muqaddim da al-mu'akhir sunaye ne na Allah, sun tabbata cikin hadisi. Amma al-qadim fa al-qadim ba sunan Allah bane, ba sai dai zaka bada labari game da Allah ka ce al-qadim, amma suna ba suna bane daga cikin sunayen Allah. Wannan kuwa ba zan iya mai jawabin da nayi ba, yanka ba cikin litinin da dauce, sai dai mutum ya nemi kasa din na littafin al-akhiratu fahawiya da muke karantawa a can gurin. Mun yi kai to magana mai kyau da Ibn al-Qayyim cikin littafin Bada'iul Fawaid game da al-qadim. Wannan kuma yake cewa wai dangane da ismin la ilaha azam, yana son hakikanin mai ismin la ilaha azam, dan yaji malamai suna cewa yan roki Allah da shi zai bayar, kuma idan an yi wa mutum sata wai akan karanta shi. Maganar ismin la ilaha azam akwai shi, ko maganar in an roki Allah da shi zai bayar, wannan annabi ya faɗi haka. Amma cewa in an maka sata ka karanta bara'an zai dawo, wannan kuma ƙarya ne. Annabi bai faɗi wannan ba. Kila ya dawo, kila ba ya dawo, ba haka aka ce ba. To wannan ismullahi al-azam, annabi ya ji wani mutum yana addu'a, ya ce Allahumma inni as'aluka bi annaka alhamdu la ilaha illa anta al-mannanu badi'a samawati wal ard, kaza kaza, ya zal jalal wal ikram zuwa karshe. Sai ya ce lalle ya roki Allah da suna al-azam, wanda in an roke shi shi zai bayar. In muku mantawa mun karanta wannan lokacin da muke karanta sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka waɗansu sukan ce Al-Hayyul Qayyum shine ismullahi al-azam, waɗansu sukan ce Zul Jalal wal Ikram shine ismullahi al-azam, dan a cikin wancan hadisin an ce ya Zul Jalal wal Ikram. Kuma akwai hadisin da annabi ke cewa alizzu bi ya Zul Jalal wal Ikram, ko nace wajen addu'a wajen yawan karanta ya Zul Jalali wal Ikram. Dan haka waɗansu malamai suka tafi kan cewa shine ismullahi al-azam, waɗansu suka tafi kan cewa Al-Hayyul Qayyum shine ismullahi al-azam, waɗansu kuma suka hada wancan ismullahi al-azam ne, wannan ba ismullahi al-azam ne, sai me la ta'arudu bainahuma. Wannan yake cewa shin sunayen manzon Allah nawa ne? Asa akwai Muhammad, akwai Ahmad, akwai Al-Mahi, akwai Al-Aqib, wanda zan iya tunowa kenan. Sauran ka duba cikin littafin Zadul Ma'ad fi hadith khairul ibad na Ibn al-Qayyim juz'in farko. Sai kuma ya ce waishin sunayen nan da aka zana wa annabi su cikin littafin dalailul khairat sun ganta? Yani ban gansa ba, tunda dalailin ba karanta shi nake ba. Kaga dai ga al-azkar nawawi ba za ka tsaka mata lokaci wajen wani dalailul khairat ba. Ga al-kalimut tayyib na Ibn Taymiyyah ko wa bil sayyib na Ibn al-Qayyim ba za ka tsaka mata lokaci. Ga Qur'ani na za ka tsaka na karanta dalailin. Ga Qur'ani duk harafi sai lada goma. Sai ka tsaka na wani karanta dalailu? Wa har mutum ya tsala su fika? A harafin malam mai dalailu. wato akwai jin takeici kware da gaske. Abin da zai baka haushi mutum ya bata lokacinsa kan wannan, kuma ka san abin da ya fi wannan ban haushi kuma a ɗauka malami ne, kaga an cutu malanta. Duk wanda ya ɗauki mai da ra'ayi ko mai ikiri ne a wajen malami, to ya cutu malanta matuƙa kware da gaske. Duk wanda kaga yawanci ya shagalta da la'ilu a hiriniya sai ka samu ko tilawan izu biyar baya da ita, kuma ya tsani Qur'ani gurgurda yadda yana cewa wancan gurgurda yadda yana ya tsani Qur'ani. Manzon Allah zai yi ƙara a kotun Allah ranar tashin kiyama ga wanda suka kaurace wa Qur'ani. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. So ake kullun kana da wuridi na Qur'ani, me ake nufi da wuridi? Tabbataccen abin da sai ka karanta, ko kullun izu biyu ka kwana 30 sauka, ko kullun izu uku ka kwana 20 sauka, ko kullun izu shida ka kwana 10 sauka, ko kullun kaza, gurgurdan yadda dai zaka iya, kullun kana da wuridi na Qur'ani, duk inda aka buga aka raya sai ka karanta. Ka dauka wa kanka wannan ka'idar a matsayinka na musulmi, mace ko namiji. Amma yanzu a ce tunda aka haife ka zuwa yau baka taba karance Qur'ani da bakara zuwa nasi ba, akwai hasarar da ta fi wannan a rayuwa? Ba wai ka haddace ba, muka ce ba wanda muka ce tilasta ya haddace Qur'ani, falala ne in mutum ya haddace. Amma a ce ka taɓa bi ta kan wannan ayar, ai ba karamin falala bane ba. Ka bi so biyu, ka bi so uku, ka taɓa bi so uku, ai ba karamin falala bane ba. To amma tunda kace baka taɓa bi ba, kullun duk inda aka taho lissafi inda ake karanta maka a shamtun kana yaro a nan ka tsaya, alamtar kai fa zuwa naci. Inda za a ce me ya saman alamtar kai fa, sai ka ɗan yi dam saboda ba a karanta ta a cikin asham da azumi. Sai mutum ya yi dam, to kaga wannan shi ne ƙarshen hasarar kenan. Duk abin da za ka shiga shagaltu da shi ba Qur'ani ba, ka ba shi muhimmanci sama da Qur'ani, kaga san ba ka kyauta ba. Qur'ani hadisin annabi shi ne za ka tsaya ka tabbatar da rayuwarka a kai, ka ɗauki duk abin da za ka ɗauka na lokaci a kai. Qur'ani hadisi, Qur'ani kwallon biyu yake ci, ka karanta ka samu lada kuma ka fahimci ma'ana ka yi aiki. Hadisi kuma ba a karatunsa don neman lada, sai dai a wato ba a yin tilawarsa haka don a samu lada, sai karanta ka fahimci saƙon da ke cika ga aiki da shi. To mutum ba ruwan shi da Qur'ani, ba ruwan shi da hadisi, ya ɗauki hirina, ya ɗauki dalailu, ya ɗauki alburda, kuma ya shekara 40 haka, ai ba hasarar da ta kuce wannan a rayuwa. Da za a samu gwamnatin musulunci kamata ya yi gaba ɗaya mata hana sayar da dalailu, wallahi tallahi, saboda ɓarnar da suke ciki suna da yawa. Irin wannan littattafan lokaci za, in Allah ya yi lawanta lokaci nan gaba, lokaci za a samu a rinƙe laccoci a kansu, ku ji abin da yake ciki da ma'anar da larabcin, kuma a ɗauko na Bukhari da Muslim, ka ji kuma abin da annabi ya ce. Wato an same mu ne muna san annabi sallallahu alaihi wasallam, shikenan duk abin da aka kudunduno aka ce mana wannan shine so ga annabi ba ma bace. Mu dai kalmar so din ita aka yaudare mu da ita, to sai mu bi. To ita ko soyayya ga annabi, menene mafi girman saƙon da annabi ya zo da shi dan Allah? Al-Qur'ani. Sannan sai me? Sai hadisi. Yayi wasiya da Al-Qur'ani, ku rike wannan Al-Qur'ani. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu min ba'di abada kitabullahi wa sunnati. To sai muka kyale Qur'anin, muka kyale hadisin, sai muka kawo akirniya ko alburda ko dalailu ko yamahiya ko wace ce, duk muka kawo muna ta yi. Ba Qur'anin babu hadisi. Inda zaka cewa mutum karanta Al-Qur'ani sura kaza, yanzu kai masoyin annabi ne, akwai sura cikin Al-Qur'ani sunanta suratu Muhammad, karanta ka faɗa mana sakon da kake ciki. Mutum bai san ba inda take a sama ko a ƙasa ko a tsakiya. Suratu Muhammad, Surat al-Fatihi karanta mana, suratu kaza, duk mutum bai sani ba. To wannan shine babban abin da aka ci mutane a kai. Akwai zaratan matasa da suke da kokolwa, da an yi saitin kokolwarsu cewa ku je ku karanta Qur'ani ko hadisi, za a yi dakkan malamai. To amma sai aka kyale suna ta karanta dalailu, sai aka kyale su kawai da alburda. Sai mutum shekara 15 na alburda, ita bata haddace musu sai ta nuna, kuma shi bai san Qur'ani ba. Al-Qur'ani dan kai shekara uku zaka iya haddacewa, mutakar kana da kwakwalwa, har da kwakwalwa cikin shekara uku zaka iya. Walaqad yassarna al-Qur'ana liz-zikr, فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا يسر شي الله يتي ياي وانت ميتي يسر شي وا ووني تي ده الغوسو ده حنانو ده ديانو ده برهانو ده سلطانو ده غفرانو ودان الله وانا سنة تكين سنة ين الله ba sa ciki sultan burhan duk ba sa ciki kowane suna sai ka nemi qur'ani ko hadisi da tabbatar da shi kafin wannan gufran ko mazdari ne Allah ya sa sunan sa al-ghafir ne ko al-ghafur ghafir az-zambi wa qabil at-tawbi shadid al-iqab zat-tawwun innahu kana ghafur rahima ko ghaffar al-aziz al-ghaffar amma gufran din kaga mazdari ne Allah baya sawa kansa suna da mazdari sai abin da zai kunshi sifa sai mu dakata haka abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi ya tsona kar ku manta Laraba dai idan Allah ya kai mu muna nan dauke da lacca da muka tsara ta musamman dangane da rayuwar shehun malami Sheikh Abdulaziz Ibn Abdullah Ibn Baz